daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio dake Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, yau Juma'a 25 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Najeriya ya dakatar da babban mai shari'ar kasar Walter Onogin daga mukaminsa. Ko shugaban na Najeriya na da ikon yin hakan?
Idan hali ya kama, domin shugaban kasa shine chief security officer na Najeriya gabaɗaya.
A jihar Zamfara kuwa, bangarorin da ke takaddama da juna kan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC na ci gaba da tsokaci kan wasu hukunci da wasu kotuna suka yanke masu karo da juna.
Kotu da take zama a cikin garin Busau ta yi hukunci na san zuciyarta yanda ta ga dama.
Matakin farko ya nuna cewa wannan magana da muka kai kotu an tabbatar mana da ita kuma haka take.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Amma da farko, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar wakilai na tarayya sun cimma yarjejeniya ta sake buɗe ma'aikatan gwamnati tarayya na tsawon makonni uku. Trump ya sanar da haka a fadarsa ta White House a yammacin yau din nan Juma'a.
Thank you very much, my fellow Americans. I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government.
Mun cimma jituwa ta kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati da kuma sake buɗe harkokin gwamnatin tarayya, abinda Trump ya gaya wa manema labarai kenan a lambun Rose Garden na fadar White House. An kawo ƙarshen rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka wanda za a buɗe su aƙalla na tsawon makonni uku, wato gwargwadon adadin kuɗin da za a tanadar don tafi da su. Wannan yarjejeniyar wadda za ta kai a samar da kuɗin tafi da gwamnati har zuwa ranar 15 ga watan Fabrairu bata hada da samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ba, wadda a baya Trump ya dage a kai. Shugaban Amurka ya ce za a kafa wani kwamiti bai ɗaya na jam'iyyu biyu wanda zai yi nazarin halin da ake ciki game da tsaro a kan iyaka. To amma saɓanin yadda aka ce a baya, shi baya buƙatar katanga a tsaron kan iyakar Amurka da Mexico. Ba mu buƙatar babbar katangar kankare mai tsawon kilomita 200 daga wannan tsegun zuwa wannan, ba ma taɓa shirin yin haka ba, a cewar Trump. Amurka da Burtaniya sun ce za su hana bizan shiga ƙasashensu baya ga wasu matakai da za su ɗauka kan duk wanda ya yi yunƙurin tayar da zaune tsaye don yin karkata sakamakon zaben Najeriya. Daga ofishin jakadancinsa a Abuja, ƙasashen biyu sun ka nuna goyon baya sosai ga zaɓe mai inganci, adalci da lumana a Najeriya. Za a gudanar da zaben shugaban Najeriya ne ranar 16 ga watan Fabrairu, daga bisani kuma a gudanar da zaɓukan matakan jiha ranar 2 ga watan Maris. A wata sanarwa da aka fitar ranar Alhamis, ƙasashen sun bayyana cewa suna buƙatar mutanen Najeriya su samu damar zaɓar shugabanni cikin kwanciyar hankali ba tare da kalaman tsana ko rashin tsaro ba. Haka zalika ofishin jakadancin Amurka musamman ya ce gwamnatin Amurka na goyen bayan zaben gaskiya mai adalci da kuma wanda aka yi cikin kwanciyar hankali, sannan ba ta da wani gwani tsakanin 'yan takara ko jam'iyyu a zaben na Najeriya. An bayar da belin wani tsohon mai ba da shawara ma shugaban Amurka Donald Trump kan harkokin yakin neman zaɓe mai suna Roger Stone kan kuɗi $250,000 a yau ɗin nan Juma'a. ‘Yan sa'o'i bayan da aka kama shi kan wasu manyan zarge-zarge da aka bankaɗo a cikin bincike na musamman da ake yi kan katsalandan ɗin Rasha a zaben shekarar 2016 da yake fitowa daga kotu yau ɗin nan Juma'a. Stone ya gaya wa manema labarai cewa ƙage aka yi masa. Ba zan amsa wani laifi game da waɗannan zarge-zarge ba, zan kare kaina a kotu. Na yi imanin cewa wannan binciken ba wani abu ba ne illa bita da ƙullin siyasa, a cewar Stone ɗin yana mai jaddada biyayyarsa ga shugaba Trump. Jami'an hukumar bincike ta FBI sun damƙe Stone da safiyar yau ɗin nan Juma'a a jihar Florida ta kudu maso gabashin ƙasar, bayan da masu taya alƙali yanke hukunci suka same shi da laifin ƙarya.
Zahra Aminu Fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Najeriya na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da babban mai shari'ar ƙasar Walter Onogun daga aikinsa tare da nada wani sabon babban jojin domin maye gurbinsa. Ana dai tuhumar Onogun ne da laifin ƙin bayyana cikakkun kadarorinsa. Dangane da haka, wakilinmu Sale Shehu Ashaka ya tambayi masanin shari'a Barista Modibo Bakari matsayin wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka.
Idan aka samu irin wannan dakatarwa na daya akan tuhumar da ake masa, yana fiskantar shari'a a gaban Court of Conduct Tribunal, wato wanda aka kafa gargashin abin da ake kira Schedule 5 ko 5th Schedule na tsarin mulkin Najeriya. To idan ana zargi mutum iri wannan, sai ka ita Court of Conduct Tribunal kuma ita ma bangare ne na judiciary, wato na bangaren shari'a ne, wanda shi Chief Justice inda kansa kuma yake shugabanta a Najeriya. To kaga yana iya yuwa idan yana kan kujera na ƙasa da shi ba zai iya yin hukunci a kansa ba. Sannan kuma a san shi wa abin da ake nan zargi ne a sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya. Idan ana zargi mutum da laifi ba fa an yanke hukunci a shari'a ba, to ana ɗaukansa har yanzu bai da laifi sai lokacin da sabanin haka ya tabbata a kansa. Dalilin haka dakatar da aka yi ba don an yanke shari'a ne a kansa ba.
To ganin amma yanzu a takaice, kana ganin shugaba a doka, shugaban ƙasa yana da ƙarfin ikon ɗaukan irin wannan mataki?
Idan hali ya kama, domin shugaban ƙasa shine Chief Security Officer na Najeriya gabakida, wanda a gargashin tsarin mulkin Najeriya ya rantse akan zai kiyaye doka. To a sashin da ya kafa ofishin shugaban ƙasa, wato sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya, ya ba shi iko ya tabbatar abunda zai tabbatar da oda da doka da zaman lafiya a ƙasa da kuma wanzuwar ita shari'a, wato rule of law a ƙasa. In har ya zamana ba za a yi wannan shari'a ba sai an dakatar da shi, kuma dakatarwar da aka yi kamar kusan cewa ya dan tafi ko ya zauna ka hutu ko wani abu. To na ɗaya kenan. Na biyun, akwai wanda suke cewa wanda Court of Conduct Tribunal din wannan kotu na ƙararraki irin wannan din kamar ta ba da umurni ya dakata daga mukaminsa sai lokacin da aka gama wannan. To in har akwai wannan umurnin, to wannan kamma babu wata ta baba shugaban ƙasan ba sai an yi wato tawili an nemi bayani ba.
To amma yanzu ganin cewa an ce an dakatar da shi ne kamar yadda ka ce kai ma, idan aka gama bincike aka samu ba shi da laifi, to menene za ta kasance makomarsa?
To ai bincike an riga an gama, yanzu idan aka gama shari'a don bincike aka tabbatar wato Code of Conduct Bureau wanda aka kafa a gargashin 3rd schedule na tsarin mulkin Najeriya, an riga an samu bayanai da ake bukata, shine an gama bincike. Yanzu yanke shari'a ko kuma ajiye a tantancewa a nan bincike ko sakamakon binciken a gaban shari'a. Idan aka tabbatar an wanke shi bai da laifi, koma akan kujerarsa zai yi kamar yadda na gaya maka dama ba a dauke shi na da laifin ba. Kamar wasu alƙalai ma haka ya taba faruwa da su a shari'un da suka gabata na kuma wannan kotun na kotun koli na ƙasa.
To ganin idan aka ƙarshe aka tabbatar da cewa bayan an gama shari'a ba shi da laifi, to shi wanda kuma yanzu aka dora menene zai kasance makomarsa?
Dama shan shine na biyu, wato shine a tsarin mulkin Najeriya idan wani abu ya faru da chief judge ko shugaban shari'a na Najeriya gabaki daya, wanda the most senior judge kenan ake shawo wanda ya fi girma daga cikinsu, ko shine wanda yake dama na biyu a jerin mukamai na wa'annan alƙalai kenan da suke ciki. To shine zai rike mukamin ko da rashin lafiya ko tafiya ko hutu ya tafi ko kuma irin wannan in ya faru, to dama ko kuma yayi ritaya ba a nada wani ba, to wannan zai yi riko ne. Rikon kuma baya wuce na wata uku ne. To in har an tabbatar zai koma, dama yana kan mukaminsa, dama yana kan a matsayinsa na lamba 2, wato lamba 2 a cikin jerin alƙalai na kotun.
To ganin cewa kaman ka ce rikon zai iya yi ne zuwa wata uku, to idan har aka kai kaman wata uku ba a gama bincike ba, to menene za a yi kuma?
Sai kuma ba wani wanda yake biye da shi, domin ba a ba mutum rigo a tsarin mulkin Najeriya a rigo irin wannan mukamin so biyu, ba a sabunta rigon.
To a jihar Zamfara kuwa bangarorin da ke takaddama da juna kan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar APC na ci gaba da maida martani kan wasu hukuncen da wasu kotu suka yanke masu karo da juna. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani.
Bangaren gwamnati na jam'iyyar APC a jihar ta Zamfara ne da ya kai ƙarar a gaban kotun ta Gusau, inda suke kalubalantar rahoton da kwamitin jam'iyyar na ƙasa da aka turo domin gudanar da zaɓen fidda gwani a jihar ya bayar, na cewa ba a gudanar da zaɓen ba a jihar ta Zamfara. An yi ta kai ruwa rana tare da shatawa ana ɗage gudanar da zaɓen har sau uku a daidai lokacin da takaddama ta zafafa tsakanin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar su takwas da suka kira kansu G8, da kuma ɓangaren gwamnan jihar da ake ganin yana neman ɗora wani ɗan takara da yake so ya gaje shi. Babbar kotun ta Zamfara dai a yau ta tabbatar da gudanar da zaɓen tare da fitar da 'yan takara kamar yadda ɓangaren na gwamna ya yi iddiai. Hakan ya sa na tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamnan kuma jagoran na GS ɗin, Sanata Kabir Garba Marafa.
Kotu da take zama a cikin garin Gusau ta yi hukunci na son zuciyarta yadda ta ga dama, domin abinda kowa ya sani ne a cikin garin Gusau da Zamfara cewa ba a yi zaɓe ba, sun ce an yi zaɓe. Alhamdulillah, mu ba mu da jayayya.
To amma kuma Allah cikin ikon shi, yau ɗin nan kuma wata kotu kuma wadda take zama kuma a Abuja, ita kuma ta zauna ta duba ta ce a APC ƙarar da kinka kawo na ce na INEC cewa abinda ta yi ba daidai ba ne ba, ba gaskiya ba ne ba, ba laifin INEC ba ne ba da baki zaɓe ba. Na riga na umarci lauyoyina da su ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba. Ita kuma abinda ta Abuja ta ce shi kuma za mu ƙarfafa su cewa abinda sun ka faɗi shi ne gaskiya.
Ba ka ganin kaman lokaci na ƙurewa idan aka dubi 'yan ƙalilan kwanaki da suka rage a gudanar da babban zaɓe gabaki ɗaya?
Ai, babu komai, shi duka doka ta riga ta yi tanaji. To yanzu hukumar zaɓe ita ce yanzu take da zaɓi, yanzu tana da hukunci biyu a hannunta. Kuma ko da an kaɗa ƙuri'a an yi zaɓe, in mafinci ranar da duk kotu ta tabbatar da gaskiya, shikenan sai su tattara kayansu su bar gari, za a bar wancan zaɓen su da ritaya.
To sai dai ɓangaren gwamnan jihar Kam sun yi na'am da wannan hukuncin, wanda suka ce a yanzu ya ba su ƙwarin gwiwar shirin tunkarar zaɓe mai zuwa a watan gobe, kamar yadda mashawarci na musamman na gwamnan akan sha'anin watsa labarai Ibrahim Dosara ya shaida mini.
To ai, shi yasa ake kiranta demokradiyya. Kowane ɗan adam yana da 'yancin walwala da sakewa da faɗin albarkacin bakin shi da kuma yin abin da yake ganin yayi daidai da shi. Ba a hana mutum ɗaukaka ƙara ba. Amma dai matakin farko ya nuna cewar wannan magana da muka kai kotu an tabbatar mana da ita, kuma haka take. Ita kotu ita ce matakin gaskiya.
Wannan na zuwa ne kuma rana ɗaya da wata kotu a babban birnin tarayya Abuja ta yanke nata hukuncin akan ƙarar da jam'iyyar APC ta shigar mata, inda ta tabbatar da cewa jam'iyyar ta APC bata gudanar da zaɓen fitar da gwani ba a jihar ta Zamfara. Don haka bata da hujjar gabatar da 'yan takara ga hukumar zaɓe a zaɓen shekarar nan ta 2019 mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kowa da taka da data a ji eh an yi shari a mai yawa an so a yi ta ra mai yawa shi an karo
bu a gaye da Murtala Faruk Sanyinna. To kamar kowace ranar Juma'a layi abu da yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kiranmu na farko ya fito ne daga Yobe. Wa muke da shi daga Yobe?
Muhammadu Adamu Jule daga Fatasko.
To sannu Malam Muhammadu.
Ni dai abin da nake bukata da samari matasa wanda suke maganan siyasa da abin da za su yi ku bi rayuwa a hankali. Siyasa ba faɗa bane, duk wanda Allah ya bashi ya bashi.
To mun gode Malam Muhammadu. To yanzu kuma bari mu alaikum salam. Yanzu kuma bari mu je Benue. Wa muke da shi daga Benue?
Na magana da Malam Mahmuda ne daga garin Katsinala.
To sannu Malam Mahmuda.
Ah malmana. Mun dai da malamin ku amma ya Allah bani ga samun sani.
Ah madalla.
Amma kuma muna magana akan maganar shugaban kasa mu Muhammadu Buhari.
Sauraronka. To kaman dai layi Malam Mahmuda ya tsinke, yanzu bari mu je Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alaikum assalam.
Aladin Badi. Insha Allah Shamina Zamuda ke tukar mun kuma jiwa jihar Kaduna.
To sannu muna sauraron ka.
To ni abin da zan ce wato ga yan Najeriya dan Allah mu nabi da kyau wajen zaɓe din nan dan Allah a yi a cikin kwanciyar hankali. Saboda karkace zaka bi na dan siyasa ku bata da dan gidan ku wanda idan da Allah zai kaddara ka mutu shi zai far zuwa wurin gawanka. Amma ka zaka da fada akan wadan siyasa to ba shine ba mu zauna a lafiya sa'an nan mu zauna mu natsu mu ga wanda ya dace tunda shi kan shugaban kasa yanzu ya ce a zaɓi wanda ya dace a yi cancanta. To ya kamata mu sa mu ga wanda zai mana aiki kuma zai sai mu saboda Allah.
Haka.
ina fatan za a tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu koma Yobe. Wa muke da shi daga jihar Yobe?
Hello, dan Muhammadu.
To sannu, muna sauraron ka.
Ina fata Allah ya ba wa Janar Buhari don mu samu saukin zaman lafiya a Najeriya. Mu koma gidajenmu mu dan gudun hijira.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa muke da shi daga Katsina?
Sani kuma dan ja.
To sannu Malam Sani, muna jin ka.
To alhamdulillah, ina da magana ne game da mai girma gwamnatinmu na jihar Katsina. Muna fatan ya duba halin da muke ciki a garin hukumar Danja da Bakori game da ƴan takarikarmu da muke da su. Muna san ya kamata abinda al'umma suka zaɓa a ce muka a bayyana masu da shi don su san matsayinsu. Kuma shi ne uzurina da kuma buƙatata da shi ne girma gwamna. Ne adalci Alhaji Aminu Bello.
To mun gode Malam Sani. Ga wani kira nan na shigo mana daga Zamfara. Wa muke da shi daga Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alaikum salam.
Ranke gade, barkanmu da wannan lokacin kuma barkanmu da warhaka.
Barkanmu.
Ranke dai, har wa yau da sunana Nasiru Hussaini Kurgui mai Gwanjo bakin Soro kasuwa Gusau a jihar Zamfara.
To sannu Malam Nasiru, muna jin ka.
Ranke da farko dai zan muku godiya fatan alkhairi akan irin damar da kuke bada al'umma su faɗi ra'ayinsu, wannan muna alfahari ƙwarai da gaske. Sai na biyu kuma zan yi kira ga al'umman duniya, na san kake saurara ta yanzu akan maganar zaɓe na zuwa. Ya kamata a tashi da addu'o'i kala-kala, irin alkunutu da sadaka da sauransu. Sai na biyu kuma zan yi kira ga al'umma da su ba ma jami'an tsaron Najeriya goyon baya ɗari domin a ba da gudunmawar zaɓe ƙwarai da gaske. Na sai na uku kuma zan yi kira ga shugabanni akan duk wanda Allah ya sa ya waɗi. Ya waɗi, ya akurar ci, ya waɗi. Idan kuma mutum ya ci, ya ansa da cewa ya ci. Yawwa, da farko ina kuna fatan muku fara, ina gaida mun da kowa da kowa, gaida mun gare da Alheri Audu da kowa daga Nasiru Hussaini Kurgui mai Gwanjo bakin Soro kasuwar Gusau jihar Zamfara.
Mun gode Malam Nasiru. Yanzu kuma ga wani kira na shigo mana daga Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki, headquarter karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi.
Sannu Malam Ayuba, muna jin ka.
To nagode. A ra'ayina na yau zan taya shi babban alkalin alkalin Najeriya da Muhammadu Buhari ya bashi riko a yau. Dan jihanmu na Bauchi ne, muna masa fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya taimake shi, Allah ya taya shi riko. Sannan kuma muna kira mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya taimake mu dai har ila yau mu al'umar karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi ya gina mana Federal College of Education, saboda muna da ɗumbin ɗalibai a wannan karamar hukuma tamu ta Ganjo a jihar Bauchi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam. Al'umar karamar hukumar Ganjo suna muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya. Na gode.
Mun gode sosai Malam Ayuba. Yanzu kuma bari mu je Kanon Dabo. Wa muke da shi daga Kano?
Kuna magana da Alhaji Rabi'u, ɗan kamai karamar hukumar tsanya a jihar Kano.
To sannan Alhaji Rabi'u, muna sauraron ka.
To ina tunatar da mutanen Najeriya da Allah su tsaya su duba zaɓi shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari akan irin abubuwan da ya taso mana na alkhairi a ƙasar nan, da a dage da addu'a Allah ya taimake mu, Allah ya bashi nasara albarka annabar Qur'ani. Kuma malama, ina ƙara kai kukanmu ga gwamnatin tarayya game da matsalolin da ake samu na kashe-kashen rayukan al'umma. Gwamnati tsara tashi tsaye domin kare dukiyoyi.
To kaman dai layi Malam Rabi'u daga Kano ya katse, bari mu je jihar Kogi. Wa muke da shi daga Kogi?
Abubakar Aliyu ne daga Kogi.
To sannu Malam Abubakar, muna sauraron ka.
Yawwa, dama a ra'ayina wannan kan wannan shugaba Buhari dakatarwar da aka yi wa wannan alkali na kasar nan, a gaskiya abun ya yi daidai, domin hakan zai sa sauran ya zama izina ga sauran al'umma. Yawwa, shi ne ra'ayina, haka ya yi daidai, kuma Allah ya taimake shi sa wannan zaɓe da za a yi nasara, kuma domin mu a tsananinmu mu talakawa ba mu da ainihin shugaba wanda ya cancanta a zaɓe shi kamar shi wannan shugaba. Allah ya ƙara masa dogon kwana da kuma ƙwarin gwiwa wajen mulkushe waɗannan ra'ayin gwamnati.
To Malam Abubakar, mun gode ga kira nan, na shigo mana daga jihar Adamawa. Wa muke da shi daga Adamawa?
Hamisu Usman daga Kirka, gwamnatin gwamnati.
Sannu, muna sauraron ka.
To ni magana da ke so mu gane shi ne, mu ƴan Najeriya ga baki daya kar mu sa ranmu a kan tunanin Buhari ko Atiku ko waye. Mu roki Allah mu zama tsoron Allah mu zaɓi, mu roki Allah ya ba mu nagari. Mu kuma ce da roƙon Allah ma duk wanda zai shiga ba wai zo sun ya azuka yaran shi ko iyalin shi ko addinin shi ba, mu fita magana addini. Allah ya sama Najeriya nan dukkanmu, Kirista da Musulmai da Alumai, dukkan mu zama daya. Mu roki Allah ya shiga zuciyarsu duk wanda zai je ma alƙoƙi aiki. Na gode.
To mun goyi, mu ma mun gode. Bari mu je Oyo. Wa muke da shi daga jihar Oyo?
Assalamu alaikum, suna magana Sama'ila Gundawa jihar Kankara local government jihar Kaduna, amma ina kiran ku daga nan Oyo.
To sannan Malam Sama'ila, muna jin ka.
Yawa. To dai abin da zamu yi bayani akai dai bai wuce wannan zabe da ya gangaro yanzu yake zuwa. Yawa. To muna fata dai Allah sa a yi shi lafiya, a kare lafiya.
To amin.
Bayan haka nan kuma da Allah talakawa, ko kuma ainihin mutanen su ba da haɗin kai 100%, ba hikima, ba ainihin wani tashin hankali, a yi shi lafiya, a kare lafiya.
To Malam Sama'ila, mun gode da wayanka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. Sai wani lokaci kuma, don Allah ya kai mu. Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugabar sashen kare haƙƙin ɗan adam na MDD Michelle Bachelet ta yi kira da a tattauna yadda za a kwantar da hankali a Venezuela. Tana mai cewa al'amarin na iya muni ta yadda ba za a iya shawo shi ba, har ya haifar da mummunan sakamako. Bachelet ta kuma yi kira da gudanar da sahihin bincike kan wasu rahotanni da ke nuna cewa jami'an tsaron Venezuela sun kashe mutane 20 kuma suka tsare fiye da 350 a zanga-zangar wannan mako. Ta ƙara da cewa duk wani mummunan tashin hankali da ya haifar da mutuwa ko rauni za a gudanar da sahihin bincike mai zaman kansa da zai gano ko hukuma ta yi amfani da ƙarfi ko kuma irin wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ne suka aikata laifin. Kwamandan Amurka wanda ke kula da ayyukan sojan Amurka a ƙasashen waje zai saki da yawa mayakan abokan gaba da suka lalata bayanai, wanda suka lalace a sanadiyar harba makamai masu linzami, bayan ya ce ba zai yi hakan a baya ba. Za mu ci gaba da bayar da rahoto game da hare-hare, ko da yake muna aiki akan yadda za mu saki sakonnin namu don magance yawan 'yan bindiga da ake kashe, da kuma sanya matakai game da irin yadda ake kashe su don taimakawa abokanmu na Somalia wajen cimma manufofin tsaro.
Tuma sauraro baki daya, a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu na yau Mr. Keith Holmes, Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.